This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani sarauniya, fara'a, Nomad, Dalal da kuma Niya. Kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a sashen mu na voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Jummai Alade da wannan lokaci muke dauke da shirin mu na safe daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Yanzu bari mu fara da jin kanin labaran duniya.
Yanzu haka shugaba Barack Obama na Amurka yana kasar Ethiopia a ziyarar da za ta mai da hankali akan yaki da ta'addanci da kuma batun kare haƙƙi da ƴancin bil'adama. Wata mace mai harin kunar bakin wake ta kashe akalla mutane 14 da raunana kimanin mutane 50 a kofar wata kasuwa a Damaturu babban birnin jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya. A kasar Somalia kuma an kashe mutane 13 da raunana mutane 23 a jiya Lahadi lokacin da wata mota da aka koye bom a cikin ta ta yi bindiga a harabar otel din Jazira a Mogadishu babban birnin kasar.
So za mu ji cikakkun labaran an jima kaɗan. Waɗanne irin makamai ne sojojin Najeriya suka kwato daga hannun 'yan Boko Haram a garin Dikuwa?
Da akwai makamai na harbo jirgin sama da kuma alburusansu. Akwai wata bindiga ta musamman da muke kira General Purpose Machine Gun tana cikinsu.
To shin ina maganar kuma rikicin shugabanci a Majalisar Wakilai ta Najeriya ina aka kwana?
Gaskiyar magana shine mun jajirce akan cewa sai wannan ta tabbata, saboda haka sai dai mu koma a gidan jiya, saboda magana ba wai maganar waye zama wani abu ce, a'a.
To akwai ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa, amma fa duk sai bayan an sha cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka ya isa kasar Ethiopia domin ziyarar kwanaki 2 da za ta mai da hankali akan yaƙi da ta'addanci da kuma batun kare haƙƙi da ƴancin bil'adama da kuma yaƙin basasar da ake a ƙasar Sudan ta Kudu. Jiya Lahadi, Prime Minister Ethiopia ya tarbi Shugaba Obama a filin saukar jiragen sama na birnin Addis Ababa. Daga nan shugaban na Amurka ya zarce zuwa ofishin jakadancin Amurka domin ganawa da ma'aikatan ofishin. Yau Litinin aka shirya Shugaba Obama zai shawarwari da shugabannin Ethiopia, sa'an nan ya yi wani taro da shugabannin kasashen gabashin Afrika domin tattauna rikicin Sudan ta Kudu. Kafin shugaban na Amurka ya je Ethiopia, sai da ya yi kwanaki 2 a Kenya, kasarsa ta asali, inda aka yaba masa a zaman ɗan asalin kasar. Wannan ne karon farko da shugaban Amurka da ke kan gadon mulki ya kai ziyara kasar Ethiopia, wadda ta kasance babbar kawar Amurka wajen yaƙi da ƙungiyar Al-Shabaab ta ƙasar Somalia wadda take da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaeda.
Wani bom da wata mace mai harin kunar bakin wake ta tada a kofar shiga wata kasuwa a birnin Damatur da ke arewa maso gabashin Najeriya ya kashe akalla mutane 14. Shaidun gani da ido sun ce kimanin mutane 50 ne suka ji rauni. Jami'ai sun ce harin da aka kai da sanyin safiyar jiya Lahadi ya auku ne a kofar shiga wata kasuwa a Damaturu babban birnin jihar Yobe. Babu wanda ya yi ikirarin shi ne ke da alhakin kai wannan hari. A farkon wannan watan ne akalla mutane 9 aka kashe a Damaturu lokacin da wata mace mai harin kunar bakin wake ta auna mutane a yayin da suke shirye-shiryen yin bikin sallah karama a ƙarshen watan azumin Ramadana.
A can ƙasar Somalia kuma akalla mutane 13 ne aka kashe, mutum 25 kuma suka ji rauni jiya Lahadi a Mogadishu babban birnin ƙasa lokacin da bama-baman da aka ɓoye cikin wata mota suka yi bindiga a gaban wani otel da ke zama ofishin jakadancin ƙasashen China da Masar. Ƙungiyar 'yan yaƙin sa kan Al-Shabaab ta ƙasar Somalia ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin da ya auna otel ɗin Jazira da ke kusa da filin saukar jiragen saman birnin Mogadishu. Baya ga ma'aikatan jakadanci, wakilan majalisar dokokin Somalia da 'yan jarida su ma sukan yi amfani da otel ɗin. Kafofin yada labarin kasar sun bada rahoton cewa yawancin waɗanda aka kashe farar hula ne, ciki har da wani ma'aikacin wani gidan talabijin. Jami'ai ba su bada bayanin dangane da waɗanda suka jikkata ba. Wani jami'in leƙen asirin ƙasar Somalia da ya ce a saka sunansa ya faɗa wa muryar Amurka cewa wata motar a korukura kira Toyota dangare da nakiyoyi ta yi bindiga a harabar hotel ɗin a jiya Lahadi da rana a gogon ƙasar. Bangare ɗaya na hotel ɗin ya yi mugun lalacewa, kuma shaidun gani da ido sun ce tana yiwuwa kila akwai waɗanda rusasshen ɓangaren hotel ɗin ya danne su.
To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sojojin kasar Turkiya guda biyu sun mutu, hudu kuma sun ji rauni a ranar Asabar da daddare a sakamakon tashin wani bom da aka boye a cikin wata mota a lardin Kurdawa da ke kudu maso gabashin kasar. Tun da farko jiragen saman yakin Turkiya samfurin jet sun kai hare-hare akan sansanonin 'yan kungiyar ISIS a kasar Syria, yayin da wasu kuma suka kai hare-hare akan sansanonin haramtacciyar kungiyar 'yan tawaye ta Kurdistan Workers Party ko kuma PKK a takaice a arewacin Iraki. Haka kuma 'yan sandan Turkiya sun kama ɗaruruwan mutane da suke zaton 'yan yakin sa kan Kurdawan ne da wasu ƙungiyoyi a faɗin ƙasar a 'yan kwanakin nan da suka shige. Jami'an Turkiya sun ce an kai samami a Siriya da nufin samar da tudun mun tsira a arewacin yankin ƙasar. Prime Minister Turkiya Ahmed Davutoglu ya ce jiya jami'an tsaro za su ci gaba da kai samami muddin ana yi wa ƙasarsa barazana. Ya ce kada kowa ya yi ta babar aniyar da suka kudurta, domin ba za su bari a maida ƙasar Turkiya ta zama inda ba a mutunta doka da oda ba. Amurka dai ta ɗauki ƙungiyar PKK a zaman ƙungiyar 'yan ta'adda, kuma ta yi kira ga ƙungiyar ta yi watsi da ta'addanci ta koma teburin shawar ta samun zaman lafiya da gwamnatin Turkiya.
A wani jawabin da ya gabatar jiya Lahadi a gidan talabijin na ƙasarsa, shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya yi da cewa rundunar sojan ƙasar ta sadaukar da wasu yankunan ƙasar a yakin da take yi da 'yan tawaye, kuma ya ba da hujja da dalili. Ya ce tilas su san muhimman yankunan da sojoji za su ci gaba da tsarewa domin kada sauran yankunan su faɗa hannun 'yan tawaye. Shugaba Bashar al-Assad ya ce ba wai ƙasar tana wargajewa ba ne. Ya ce babu batun ba da kai a tunanin rundunar sojan ƙasar, to amma ya ce ana ta karkace sojoji ga kuma masu arcewa. Ana fama da ƙarancin sojoji a saboda karkace su da arcewa da suke yi. An fatattaki sojojin Siriya daga yawancin lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar da wasu muhimman yankuna a yankin kan iyakar ƙasar daga kudanci. Yanzu haka ƙungiyar ISIS ce ke mamaye da birnin Palmyra. Shugaba Assad ya ce babu yadda za a yi sojoji su kasance a kowane yanki na ƙasar, amma ya ce za su bijire, kuma rundunar sojan ƙasar tana da ƙarfin zuciyar kare ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙiyasta cewa mutane 120,000 ne suka mutu a sakamakon yakin da ake fafatawa a ƙasar Siriya.
To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sojojin Najeriya sun ratattaki 'yan Boko Haram a garin Dikuwa har sun kashe wasu daga cikinsu, kuma sun kwace manyan makamai daga hannunsu. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya halarci taron manema labarai da sojojin suka yi.
Sunana Kanal Tuko Guso, ni ne mataimakin director na hulɗa da jama'a na runduna ta bakwai na sojojin Najeriya da ke nan Maiduguri. Dalilin da ya sa muka kira manema labarai shi ne domin mu yi masu bayani kan abubuwan da suka faru. Kamar yadda kuka sani, sojojin runduna ta bakwai ta sojan Najeriya da ke nan Maiduguri sun shiga garin Dikwa. Ranar 24 mun ɗan samu hatsaniya, su 'yan Boko Haram sun yi ƙoƙarin su faɗa mana, amma dai ka san ba abin da za su iya ba ne. Mun tarwatsa su, mun kashe mutum 20 a cikinsu, mun samu motoci waɗanda an riga an zuba musu bama-bamai, ana shirin zuwa a yi wani aiki a sha da su. Allah ya taimake mu, mun lalata wayannan motocin, mun kuma samu makamai wanda muke gani ya kamata mu gwada muku domin ku fada ma 'yan Najeriya abin da ake ciki.
Za ka yi mana bayani game da waɗannan makamai?
Da akwai makamai na harbo jirgin sama da kuma alburusansu. Akwai wata bindiga ta musamman da muke kira General Purpose Machine Gun tana cikin su. Akwai kuma wata bindiga wadda mafi yawan masu amfani da su ne sojojinmu na sama, su suke amfani da wannan bindiga. Mun same ta a wurin su. Mun kuma samu bindigogi masu sarrafa kansu kala-kala. Sannan mun samu telefon na hannu da kuma SIM card guda uku wanda muna nan muna ga yadda zamu samu bayanai a cikin su. Sannan kuma akwai akwatuna na harsasai na musamman, duk suna cikin abubuwan da muka samu. Wasu makaman an lalata su a can, so ba za su ma dauku ba. Dan haka waɗannan da kuka gani anan sune wanda muka yi daukowa, muka zo muka gwada ma jama'a.
Kamar akwai da kuka kame ne sakamakon wannan aka guda kai da waɗannan yan ta'adda?
Ba wannan muka kama, illa dai sai wanda muka kashe.
To ga ba akwai wanda suka ji rauni a bangaren sojojin ku?
Alhamdulillah, ta gefen mu babu wanda ya samu rauni ko wanda aka kashe.
To ran da ba an yi batun cewa an karbe garin Dukwa daga hannun yan kungiyar Boko Haram, yanzu kuma kun sake fitowa kuna bayanin cewa an karbe wannan gari a shekaran jiya. Ya wannan batu yake ne?
Sojojin mu bane ke Dukwa. Wannan shine karo na farko da sojojin Najeriya suka shiga Dukwa. Ba sojojin mu bane.
To ran kada kamar akwai wasu kananan hukumomi da suke karkashin shugabancin Boko Haram a halin yanzu?
A sanin mu babu karamar hukuma ɗaya wanda za a ce gata tana hannun yan Boko Haram. Amma dai mun san cewa a lokacin suka dan shigo su zo su yi barna, su saci kayan abinci, su kuma kashe mutane. Amma dai wai a ce wuri ga ya gabaɗin su kutum yana hannun Boko Haram, gaskiya babu shi.
Yanzu garin Dikwa ke nan, ranka daɗe na hannun sojojin ku?
Ya alhamdulillah, garin Dikwa yana hannun sojojin Najeriya.
So ranka daɗe kamar wani tabbaci za ka baiwa mazauna birnin Maiduguri kan irin wannan ƙoƙari da kuke na cewa wato lafiyar nan zai zama dole?
Kamar yadda muka sha faɗa, kullum muna gode musu da goyon ba da suke bamu ta wannan aiki da muke. Wannan yaƙi da ake ba wai yaƙi ba ne tsakanin sojojin Najeriya da 'yan Boko Haram. Yaƙi ne tsakanin 'yan Boko Haram da mutanen Najeriya. Saboda duk ɗan Najeriya yana da hannu ya tabbatar cewa an kawo ƙarshen wannan abu, zai iya ba da goyon bayan shi ta kowane hali. Kuma a shirye muke, bayanan da ake bamu ko da yaushe muna ɗauka su da muhimmanci.
Sun ga kai bayanin cewa sojojin ku, wannan shine karo na farko da sojojin ku suka shiga garin Dukwa. To ina sojojin da suka karbe garin Dukwa baya ina suke? Kuma wani sojoji ne?
Ni dai na gaya maka cewa tun farko cewa wannan shine karo na farko da sojojin mu suka je Dukwa. Na lafiya dole. Kamar da kuka sani an canza tsarin wannan yaki ma da ake yi a sakamakon samun sabon shugaba da rundunar sojan Najeriya ta yi.
Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu kuma sai mu nufi birnin tarayyar Najeriya Abuja. Magoya bayan shugaban majalisar wakilai a Najeriya din sun ce an daidaita, amma kuma masu wanda suke adawa da hakan sun karyata wannan lamari. Madina Dauda na dauke da cikakken rahoton.
Duk da haka, in Equity Group masu goyon bayan Yakubu Dogara na cewa sun yi maslaha a batun shugabancin majalisar, kama yadda Abdulmumin Jibrin yace sun yi kasan mukamin.
In line with the formula, the Equity team has Honorable Alhassan Ado Doguwa, APC Kano Northwest, as House Leader, Honorable Guba Jibrin, APC Kogi North Central, as Deputy Leader, Honorable Pali Iresia, APC Edo South South, as Chief Whip, and Honorable Chika Okafor, APC Imo Southeast, as Deputy Chief Whip.
Sai dai bayan wannan sanarwa, sai in Loyalist Group masu goyon bayan Femi Bajabi Amila suka ce ba haka zancen yake ba, kamar yadda Ahmed Babakaita yayi bayani.
Za mu koma talata zauren majalisa, kuma muna sa ran idan an bi dokokin majalisa da yadda tsarin doka yake na cikin majalisa, a hito ƴaƴan jam'iyyar APC su je su yi zabe. Idan an yi wannan zabe, duk wanda Allah ya ba da mu ƴan wannan kungiyar da su ƴan bayan Dogara, muna sa ran za a samu zaman lafiya idan har ta tabbata cewa an bi waɗannan ƙa'idojin. Tsoron mutane ko kuma tsoron 'yan majalisa shine abin da ya faru Senate, inda Senate President Saraki ya zauna ya kira sunayen mutane ya ce su ne ya ki bin yadda abin da constitution ɗin ƙasa ya ce, ya ki bin abin da dokokin tsarin ta yadda gidajen zaurukan majalisa ya ce ya yi abin da yake so.
To idan kuma aka samu akasin haka, menene zai kasance kenan?
Gaskiyar magana shine mun jajirce akan cewa sai wannan ta tabbata. Saboda haka sai dai mu koma a gidan jiya, saboda magana ba wai maganar waye zama wani abu ce, a'a magana ce abinda Hausa suke ce ma hura cikin gado. Wani makirci ne aka shiryo na ansa gidajen zaurukan majalisar da ta dattawa da ta ƴan majalisa tamu ta tarayya, ya kasance an rike waɗannan, an shigo ma ita jam'iyyar APC da kuma General Muhammadu Buhari, an kawo mashi cikas a cikin zauren majalisa saboda ya kasance ba za a ta yi ba. Waɗannan masu yin waɗannan abubuwan, akwai tsahim MPDP manya masu kuɗi wanda suke tunanin 2019, akwai kuma mu namu ƴan majalisa wanda baki ne ba su gane inda aka nufa ba. So dalilin wannan yasa dole mu tashi mu zajirce mu tabbatar da cewa zauren majalisar mu yana ƙarƙashin jagorancin APC kuma jagorancin General Muhammadu Buhari, yadda ayyukansa za su samu karbuwa cikin sauki.
Wannan kalaman da kake yi ba zargi bane kake yi?
Babu zargi a ciki, shi ya karasa wannan abun yake ta ja yake ta ja yake ta ja.
Ƴan wancan bangaren sun ce kamar an sasanta, in an je majalisa kawai sunaye za a kira.
To shikenan, sai mu bari sai ranar Talata mu gani. Amma dai mu mun san wannan ƙarya ce, masu kwaɗayin wani ɗan mukami ne a cikin su wanda suka fallace saboda an ce za a ba su wani mukami. Ba su tunanin talakan Najeriya, ba su tunanin jam'iyyar su wadda ta kawo su, an ci moriyar ganga an yadda karkurmi, ba su tunanin General Muhammadu Buhari da kuma abin da yasa gaba na tsarkake al'amuran ƙasar nan domin kawo ci gaba.
Daga dukkan alamu, APC na da sauran aiki a ƙoƙarinta na daidaita tsakanin ƴaƴan nata da nufin tabbatar da samar da shugabanci mai ɗorewa, saboda a kaucewa irin abubuwan da suka faru a majalisar dattawa a farkon wannan mulkin demokradiyya da ta samu shugabanni har hudu a cikin shekaru hudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, kar a shafa labarai da rahotannin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Ibrahim Alfa.
Babu hankali ma a cikin wannan magana. Inda ake baka ba kyauta bane. A cikin albashinka daga ciki za a rika daukan waɗannan kudaden cikin shekara hudu. Wanda yake zaka maida su rance ne, a ma'aikatan gwamnati ana bada bashi, a masana'antu da ma'aikatu masu zaman kansu ana bada bashi ga ma'aikata.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata, barista mai nasara Ibrahim ya kammala bayyana mana wasu kudaden allowance tur har guda 15 da ya ce a majalisun dokokin tarayya biyu na Najeriya, majalisar dattijai da ta wakilai suna samu, wato ƴaƴan majalisar kenan. A makon na jiya mun ce muku mun gayyato ɗan majalisar wakilai Ahmed Yarima Misau, wanda ba baƙo ba ne a wannan zauren kuma tsohon abokin aikinmu ne. Shire Ahmed Yarima memba ne na kwamitin wucin gadi na kafofin yaɗa labaru da wayar da kai da kuma kwamitin tsara ajandar majalisar wakilai. Wai shin da gaske ne suna samun waɗannan kuɗaɗen? Abinda yau za mu ji kenan.
Babu hankali ma a cikin wannan magana. Har yanzu ina majalisar nan mun karɓi albashi na wata guda ba, har yanzu, banda kuɗin haya da aka bani. Idan da a misali ina zaune a Misaune ko ina zaune a Kaltingo ne ko kuma ina zaune a Yola ne, kullun wa zai bani kuɗin mota zuwa majalisa? Wa zai biya min kuɗin jirgi in a Yola kake zaka hau jirgi? Ka gani, dole ka samu wurin zama, dole ka samu gidan da zaka haya in baka da shi. Saboda haka an bani wannan kuɗin haya ne kurun, banda wannan a tambaye kowane wakili, babu wanda aka bashi taro banda wannan. Yau wata mu kusan biyu ba wanda aka bashi wani albashi illa iyaka.
Amma dai za a baku waɗannan kuɗaɗen.
Za a baka allowance na sayan mota, amma an ba mu kuɗin haya.
Bari mu je ga waɗannan kuɗaɗen allowance ɗin. Na farko akwai batun mota da ake yi, an ce kowane ɗan majalisar dattijai zai samu miliyan 8.5, yayin da ko kuma a majalisar wakilai kowannen ku zai samu wajen kusan miliyan 8.
Kuɗin da ake baka ba kyauta bane. A cikin albashinka na naira miliyan 1,900 da wani abu da ake baka a shekara, wato ainihin basic na albashinka, daga ciki za a rika daukan waɗannan kuɗaɗe cikin shekara hudu. Kuma kuɗin ba miliyan 8 bane, miliyan 4 ne, kuma na karɓe su. Magana cewa kuma ina da mota, hakika ina da mota, wasu wakilai suna da mota, wasu kuma ba su da shi. Saboda haka daidai ne a baka, tunda kuɗi ne wanda yake zaka maida su, rance ne, a ma'aikatan gwamnati ana bada bashi, a masana'antu da ma'aikatu masu zaman kansu ana bada bashi ga ma'aikata, a yi lissafin nawa za su biya a cikin wannan shekaru na zamansu. ko na ma'aikatarsu sa'annan a rika cirewa daga cikin albashinsu babu wani abu kyauta a cikin wannan majalisa kuma duk abin da aka baka din nan zaka biya shi daga cikin albashin da za a rika baka
kamar kudaden da ake ce ana baku na kujeru fa wanda wato kudi ne mai dan karen yawa wanda a ce a majalisar dattijai ana biyan ana bada mutum kusan miliyan 7 yayin da ko kuma ake ba ku wajen kusan miliyan 6
miliyan 2 ake bayarwa kudin zaman kujeru da gadaje in ka dauki hayan miliyan 4 za baka miliyan 2 ka sai kujeru ka sai gado ka kawo iyalinka ka zauna a Abuja har iya zaman ka dan Abuja in baka da wuri saboda ka shi ma ko ba kyauta bane shi ma a cikin kudin ka za su dauka da allowance dinka in ka bar aiki dan abin da za a baka miliyan 4 in ka gama aikin ka na majalisa daga ciki za su dauki abin da ya rige da baka biya ba
wato wannan kudin da ake ba ku allowance din ba wai
kudi ne
ake ba ku
da bashi in kana so yanzu ni misali ina da kujeruna ban je na karbi wannan kudin ba dalili shine bana bukatar kujeruna sai kujeruna shekara 4 5 da suka wuce saboda haka bana bukatar canza kujeruna miliyan 2 saboda haka ba lalle bane zan karbi wannan rance da ake bayarwa da sunan allowance ba kyauta ake baka ba
kamar kudaden allowance da ake kiransa constituency a turanci wato na mazaba kenan
wato
ziyartar mazaba da sauransu wani ai ba bashi bane ana baku kuma kusan wajen miliyan 5.5 eto a shekara kenan da a ce
to idan aka baka miliyan 5 yanzu in baka miliyan 5 ka tashi daga nan America ka sauka a Abuja ka shiga mota zuwa Bauchi ka je unguwar ku mutane ne za su zo wajen ka mutane za su nemi alfarma a wajenka nawa zaka ba su kudin mai in sun zo raka ka daga Bauchi su raka ka zuwa Abuja ka shiga ligi zuwa America zaka ba su kudin motar komawa sa'annan mutane nawa za su zo nemi alfarma a kwanan su a yaben gidan su a suna a haihuwa a biki ka dan taimaka bisa ga al'ada magana ita ce babu wannan tsagaran kudi a Najeriya da za a biya waɗannan kudade idan yadda wannan lauya ko kwararre masanin halin zaman jama'a ko masanin tsaro ko masanin zaman lafiya duk abin da ya kira kansa ka dauki adadin kudaden da yake magana akai lissafin yawan wakilan majalisar dokoki na tarayya da kuma sanatoci zaka ga cewa ya wuce hankalin kasafin kudin naira biliyan 130 abin da ya gaza kashe 4 cikin 100 na kasafin tarayyar Najeriya saboda haka ina samu wannan bayani
amma waɗannan bayanan nasa kamar daga cikin majalisa ne kamar takaddu ne na majalisa irin abubuwan da ake biyan yan majalisa
ba daidai bane
ba wai da ka kawai ya karanto su ba
wato ni bana aiki a wurin biyan kudade amma ina ɗaya daga cikin waɗanda suke kai komo a cikin harkokin majalisar nan kuma yau wata na biyu a matsayin zababbe wakili banda kudin allowance da aka bani na kama haya ba babu wani taro da ya shigo aljihuna a matsayin allowance a majalisa saboda haka shaci fadi ne wato ina so ku gane wani abu da mutanen Najeriya da tamu wato muna da matsala guda uku na farkon su shine muna so mu kyautata rayuwar al'ummar mu muna so samu kuma ci gaba a cikin al'ummar mu muna so kuma samu wakilcin al'ummar mu waɗannan abubuwa akwai matsaloli wajen aiwatar da su an zabe ka kai aiki a jama'a a matsayin wakili wani bangare mai zaman kansa a cikin tsarin mulkin Najeriya shin zaka je kana neman alfarma ne ko wani aiki a wajen shugaban kasa ko kuma a wajen wani gwamnanka ko a wajen chairman na karamar hukumar kai baka wani aikin samun kudaden shiga alhali ido aka saka maka a mazabarka mai taro masiri zaka a gaje shi zaka kuma amfani da abin da Allah ya hore maka ka taimaka
amma kuma ai alal misali wannan kamar al'ada ce irin mutane mutum yazo ya ce maka ana suna a gidana ko an
al'ada ce aure ko ai ba a ce da ba kudin majalisa ba ai ba a ce a baka kudin majalisa ba kar ka mance duk wanda ga shi a majalisa akwai sana'ar da ke kafin ya shige ta duk wanda kaga shi da ke wakilci akwai abin da yake a rayuwarsa da ke ci da kansa kuma yana iya karkarin bakin kokarinsa amma abin da ake faruwa a yanzu a kasar nan shine da zaran kana rike da wani office sai a zuba maka ido kai riga in ka canza ma sai an ce kudin majalisa ka canza a kasar nan kaga daya na biyu kuma wato mutanen karkara da ake magana ko ake nema a hada su da wakilan nan su ne suke zuwa wajen wakilan nan neman alfarma da neman taimako kuma su ne irin yan fare na siyasa wanda ba su san ma kan adadin lissafin ba suke karance-karancen cewar ga abin da ake ba a majalisa su ce da ya ce ana baka miliyan kusan 2 dala a shekara yanzu ya ce kowane wata ana baka miliyan 30 ko miliyan 40 kana sanata idan ka tara 40 sau 12 a cikin shekara nawa zai baka a naira miliyan 40 sa'annan kai lissafin sa a naira 200 ga dala nawa zai baka akalla ba a kasar ba dala miliyan 6 saboda haka ina aka samu wannan kudin da za a biya ka kaga lissafin sa bai fada cikin hankali ba kaga babu hikima a ciki na uku kar amince kuma akwai waɗanda majalisa take ɗaukan ɗawainiyarsu masu nazari masu bincike ana so a kasafin kuɗi, akwai ƙwararru kan sha'anin kuɗi. Majalisa takan ba su magudan kuɗaɗe su je su yi nazari, su kawo bayanin shin ina matsayin tattalin arzikin ƙasa yake daga cikin kasafin ta take biya. Kuma majalisa ce take sanya hannu da sanin wakilai a biya waɗannan ƙwararru mashawarta su kawo lissafin harkokin tattalin arziki ko kuma wani batu na kiwon lafiya ko kuma gine-ginen raya ƙasa. Su kawo majalisa kafin ta amince ya zamanto doka a cikin ƙasa a aiwatar da su. Kuɗi ake biyan waɗannan ƙwararru daga cikin wannan kasafi ake biya. Magana cewa ana ɗaukan kuɗi ana ba 'yan majalisa ba gaskiya bane, saboda ni zan iya maka wannan shirin cewar idan da kuɗin majalisa take rike da wasu daga cikinmu, to da ba mu je majalisar ba.
Amma abin da kamar mai saurare zai so ya ji, shin me zai sa a ce za a ɗauki kuɗi a ba da ɗan majalisa wanda kamar yadda ka ce kafin ya je majalisar ne yana da sana'a, me zai sa a ɗauki kuɗi a ba shi a ce ya canje riga? Irin wannan allowance na canje riga ko kuma na abin da ya bayyana a zaman gyara jiki ko wani abu makamantan wani, sai sa da majalisa
shi wannan mai maka fassarar bayani kalmomin turanci ne ba kalmomin Hausa ba. Abin da yake nufi in an ce maka kula ko lura ko sarrafawa, to in an ce kula da lafiya, lura da lafiya, kulawa, to kalma ce da aka raba ta daki-daki a bisa fassararsa. Amma ga turanci magana ce guda ɗaya, zaka iya cewa ka ga dai ba za ka fita ba hula ba riga da takalmi daban-daban ba.
To amma kana da shi kafin ka je majalisa.
Amma abin da kisa in gaya maka shine, idan an ce maka an ware maka wannan kuɗi ka sai takalmi, wannan ka sai riga, wannan ka sai hula, me aka baka? An baka kuɗi allowance na sutura. Wannan allowance din shi ma domin a karrama ka ne daga cikin abin da za ka samu ake kyautata da cewa allowance ne ko kuma albashi ne da za a baka daga ciki za su ɗauki abinsu. Ba kyauta a ciki.
Wato yanzu abin da kake faɗi shine cewa duk kuɗaɗen allowance ɗin nan da ake ba ku kowanne ne sai kun maida?
Ba kowanne ba. Daga cikin wanda ba za ka maida ba shine ka ka bar kuɗin haya. Ba za ka maida wannan ba. Bashin mota za ka maida musu kuɗinsu. Sa'annan allowance ɗin sarrafa harkokinka na mazaɓarka, misali za ka je ka mazaɓarka, za ka ɗauki waɗansu mutane su baka bayani, za ka nemi ko wani agaji kai ma wani ko wasu. Wannan allowance ne da aka baka a matsayin wakili. Kada ka je mazaɓarka ka tagayyar wajen agaza wa mutanenka. Kar ka mance abin da ake yi a Najeriya yau shine an ɗora ɗaukacin aikin gwamnatin Najeriya gaba ɗaya akan wakilan majalisar dokokin tarayyar Najeriya da sanatoci. Dalili shine za ka ga cewar ina ƙaramar hukuma, ai suna da kasafi. A ƙaramar hukumar ka ta Bauchi ko Tawa, aƙalla a Najeriya ana ware musu abin da ya kai naira miliyan 200 kowane wata. Shin suna samun wannan kuɗaɗe ƙananan hukumomin? Ina kuɗaɗen suke?
To a shirinmu na gaba za mu kammala wannan tattaunawa da muka faro da ɗan majalisar wakilan tarayya Ahmed Yarima, mu kuma ji daga bakin shugaban kwamitin da majalisar dattijai ta kafa domin bin diddigin wannan batun, wato Sanata Ali Ndume. A kasance lafiya.
To madalla, kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma a takaice.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya isa ƙasar Ethiopia domin ziyarar kwanaki biyu da za ta mai da hankali a kan yaƙi da ta'addanci da kuma batun kare haƙƙi da 'yancin bil'adama da kuma yaƙin basasar da ake yi a ƙasar Sudan ta kudu. Jiya Lahadi, Prime Minister Ethiopia ya tarbi Shugaba Obama a filin saukar jiragen sama a birnin Addis Ababa. Wani bam da wata mace mai harin kunar bakin wake ta tada a kofar shiga wata kasuwa a birnin Damaturu da ke arewa maso gabashin Najeriya ya kashe akalla mutane 14. Shaidun gani da ido sun ce kimanin mutane 50 ne suka ji rauni. Jami'ai sun ce harin da aka kai da sanyin safiyar jiya Lahadi ya akuni a kofar shiga wata kasuwa a Damaturu, babban birnin jihar Yobe. A can ƙasar Somalia kuma aƙalla mutane 13 ne aka kashe, mutum 25 kuma suka ji rauni a jiya Lahadi a Mogadishu, babban birnin ƙasar, lokacin da bama-baman da aka ɓoye cikin wata mota suka yi bindiga a gaban wani otal da ke zama ofishin jakadancin ƙasashen China da kuma Masar.
To da takaitattun labaran kuma shirin safiyar yanzu ya kammala, sai kuma anjima da Hamisi za mu sake dawowa a madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa da kuma wanda ya jagoranci shirin Chibahiro Diodone, sai kuma injiniyan mu na yau Jim Harmon. Ni Usman Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC. Allah ka tabbatar mana da alkhairinka. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.